gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Hukumar tsaro ta farin kaya DSS dai ta tabbatar da cafke Abdulrashid Maina wato tsohon shugaban asusun ƴan fansho na Najeriya duk wanda fito da bindigar pistol da wani dan sa dan shekara 20 yayi domin hana kama baban nasa a wannan samami. Kotunan sauraron kararrakin zaben kujerun gwamna sun yi watsi da kararrakin da aka shigar ana kalubalantar nasarar waɗanda hukumar zabi INEC ta bayyana su cewa su ne suka lashe babban zaben da ya gabata a jihohin Kano da Sokoto da Plateau. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya kuduri aniyar yin wani tattakin ziyara zuwa kasar Afirka ta Kudu tare da gwamna Ganduje na Kano da Siman Lalan na Plateau. Ya taya waɗannan gwamnoni murnar samun nasara a shari'ar da aka fafata tare da godewa mabiya da suka rungumi tsarin doka wajen neman haƙin su. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan Kwarano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin ƴan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Tun ajiya ne dai rahotanni suka ce jami'an rundunar tsaro ta farin kaya DSS sun yi darar mikiya a wani masauki dake birnin Abuja inda aka rawaito cewa sun yi awon gaba da tsohon shugaban asusun ƴan fansho na Najeriya Abdulrashid Maina. Majiyar The Nation ta rawaito cewa jami'an tsaron sun ci nasarar cafke Maina ne bayan dawowarsa daga Dubai duk wa da yunkuri da wani dan sa mai shekaru 20 Faisal Abdulrashid Maina yayi na bude wuta da bindiga kirar pistol akan jami'an tsaron domin dakile wannan kamo da za a yi wa mahaifinsa. Kagakin hukumar ta DSS Peter Afunaya shine ya tabbatar da hakan cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai yana mai cewa kaman da suka yin yana da nasaba da neman hadin kan su da hukumar EFCC ta yi domin ganin an kama Maina din kan wasu laifukan badakalar kudaden ƴan fansho. Bayanai dai sun nuna cewa jami'an na DSS za su mika Maina ne ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC domin ya girbe abin da ake zargin sa da shi tun shekarar 2015 na hannu dumudumu a badakalar wadancan kudaden ƴan fansho kimanin naira miliyan 100,000. Idan da yi tunawa wani rahoto da kwamitin hadaka na majalisar dattawa kan harkokin aikin gwamnati yayi a shekarun baya ya nuna buƙatar da ke akwai ta lallai hukumomin tsaron su bincika Maina wanda hakan ya sanya aka fitar da izinin kamu a duk inda aka ganshi kuma da hakan ya ci tara tsawon lokaci hukumar ƴan sanda ita ma ta bayyana shi a matsayin wanda take neman ruwa a jallo bayan ya boye a wata mafaka da ba a gano ko ina ne ba. Haka zalika a shekarar 2017 ne aka ce Maina din ya dawo cikin kasar nan gargashin wani batu mai rikitarwa da sarkakiya na dawo da shi bakin aiki a matsayin director a ma'aikatar harkokin cikin gida wanda bayan shugaban kasa ya ankara da hakan yayi umarnin a kore shi kuma a bincika yadda aka yi aka haihu a ragaya. Wannan batu dai wata yar manuniya ce game da kudirin gwamnatin na yaki da cin hanci da rashawa wanda kuma hakan ke bada wani hasken na daban dangane da tsarin aikin gwamnati da kuma kalubalen da ya kunsa a wani bangaren mai kama da bita da kulli ko kuma dai cin dunduniyar wanda ke da wata boyayyar manufa cikin lamuran yau da kullum kenan masu alaka da mulkin siyasa. Shi kuwa batun samun gyara a wata mahangar babu yadda za a yi a ce za a gyara karaya ba tare da an ji zafi ba, ma'ana kusan dukkanin lokacin da za a yi gyaran dole kura ta tarniki wata kil bayan talafa a fahimci inda aka fafato da kuma zahirin mai gaskiya tsakanin bangarorin biyu. Duk wannan dai magana ce ta halin da sha'anin mulki ke ciki da kuma yanayin da al'ummar kasa suka tsinci kawunan su dalilin shi mulkin na siyasa. Kuma kashin bayan kallansa yana farawa ne daga lokacin da aka ce an dawo kan tafarkin mulkin demokradiyya wanda wasu mahankalta ke cewa wasu daga cikin manyan matsalolin daga wannan lokaci suka samu asali. Shine wata kilsila na jin bakin ƴan gwagwarmaya na nuna tsantsar koma baya a mulkin siyasa ba ma wai daga mulkin demokradiyyar zuwa yanzu ba tun ma daga lokacin da aka ce ƙasar nan ta samu ƴancin kanta tunda a ci gaban kalaman kamarar Ishaq Gandun Albasa mun ji yana cewa shugabannin ƙwarai da suka dora ƙasar a turbar tausayin talaka an rusa duk wannan gini nasu da mummunar manufa ta yi wa talakan ƙasa gashin kuma.
Idan ka dauki duk wani abu da zaka dauka ka sashi daga lokacin da aka dawo da siyasa duk abin da ka sashi a cikin mizani idan ka hada shi da talaka zaka ga koma baya ne. Wani irin ci gaba aka samu?
Koma baya ta wace fuska?
Ta duk fuskar da ka kalle shi, ka dauki harkar ilimi ka gane.
Yanzu abubuwan kusan da aka samu ana ganin kamar Najeriya ta kai karanta ya kai tsaye ko misali irin abubuwan nan na fasahar sadarwa da ake ganin kamar ci gaba ne shi wannan baka kallon sa a mai auni.
Ka tuna min da wani abu an ce ma ku ci baka luka. ka kalli Cyprus zaka hada ta da Najeriya yanzu tare aka samu yancin kai ka zo ka hada ta da Najeriya ka gani wannan zaka tabbatar da maganar da ake fada na cewa ba ci gaba aka samu
kasashe da kake bada misalai akan su su ga ta inda kake kallon su Najeriya me ya haifar da waɗannan matsaloli
san zuciya na shugabanni
wannan shugabanni ai daga cikin ku suke fita
na yadda daga cikin mu suke fita sun lalata tsarin tabbatar da shugabancin kasar nan a wancan lokacin zaka ga akan duba cancanta ne akan duba abin da zaka iya wa al'umma a yanzu fa ya zama kamar ka sa wani jari ne abin da zaka samu riba a haka yanzu siyasar Najeriya take tafiya dan haka duk wanda ya shiga tunani yake ya sa nasa ne yana so kuma ya samu riba mabiyansa ya dora su akan cewa ku zo ku yi min biyayya dole ne a haka ake tafiya a harkar siyasa a Najeriya
riba ta kashin kai kenan
riba ta kashin kai
ba ta al'umma
wannan ba ta al'umma ba kuma ka dauko duk abin da zaka dauko ka dauki abin da ƴan majalisa suke so a basu na siyan motoci da wannan ka kalli abin da ake kashewa a bangaren gwamnati a karan kansu ka kalli abin da ake kashewa a budget a bangaren iyalan su ka kalli abin da suke kashewa na tafiye-tafiyen su ka kalli abin da ake bawa al'umma sai ka kwatanta ka gani ana yi ne dan al'umma ko kuma ana yi ne dan bukatar kai
ina mafita
na farko ya kamata shi talaka ya san cewa waɗannan al'ummar da suke jagoransa su suna jagorancin shi ne bisa biyan bukatar kansu ya san wannan ya waye akan wannan mafita ta biyu shine su al'ummar da suke jagoranci su san cewa ba fa'a da woma a cikin tsari na danniya dole akwai lokacin da al'umma kansu zai waye kuma za su fito za su nemo kansu mafita
kamarar Ishaq Gandun Albasa kenan guda cikin matasa da ke gwagwarmayar koke da muryar talakan Najeriya hakan dai yana faruwa ne a gabar da a yau kotunan sauraron kararrakin zaben kujerun gwamna a Kano da Sokoto da Plateau suka zartar da hukunci na korar waɗannan kararraki da aka shigar ana kalubalantar nasarar da gwamnonin da hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta bayyana su a matsayin waɗanda suka lashe babban zaben da ya gabata farawa da jihar Sokoto dai idan za a yi tunawa jam'iyyar APC da dan takararta na gwamna Ahmed Aliyu sun shigar da kara suna kalubalantar bayyana Aminu Waziri Tambuwal a matsayin mai nasara tare da ikirarin cewa an kama gudi da kuma sauran tarin laifuka da suka saba da dokar zabe a dan haka suka nemi kotun ta tabbatar da dan takarar APC a matsayin halastacce kuma zababban gwamna haka zalika shi ma gwamna Simon Lalon na jihar Plateau ya fuskanci irin wannan tuhuma daga jam'iyyar PDP da dan takararta Sanata Jeremiah Hussaini inda suke kira ga kotun ta kwace wannan nasara da INEC ta bashi a dawo masa da haƙin su sai ko jihar Kano da shi ma dai lissafin ke garawa akan layi guda na sukar matakin hukumar zabe da ta bayyana Abdullahi Umar Ganduje a matsayin wanda ya lashe zaben na watan Maris sai da kuma kusan yadda sakamakon hukuncin kotunan ya nuna a kusan dukkanin waɗannan jihohi masu ƙara sun gaza wajen kawo hujjojin da za su tabbatar da wannan da'awa ta su musamman a jihar Kano mai shari'a Halima Shamaki ta ce masu ƙarar ba su gabatar da hujjojin da za su tabbatar cewa hukumar zaben ta yi kuskure wajen bayyana Gandojan a matsayin mai nasara ba a dan haka ta kori ƙarar tare da tabbatarwa da APC wannan nasara wakilanmu Bashir Muhammad Inuwa da kuma Yusuf Nadabo Ismail sun tattauna da lauyoyin bangarorin biyu inda na PDP barista Bashir Yusuf Muhammad ke bayyana cewa tabbas za su dauka kara domin dawowa da PDP da dan takarata wannan haƙi da aka tauye musu
a matsayin mu na lauyoyi mun ji abin da kotu ta faɗa kuma muna da ra'ayin cewa wannan duba ne da kotu ta yi tunda doka ta ba mu dama da zamu iya challenging abin da ta yi zamu challenge din Allah ya yarda mun riga mun shirya in Allah ya yarda a yau din nan zamu shigar da dauka kara zuwa kotu Bafil Kaduna wannan ba shine karo na farko da kotun ta yi hukunci wanda muka kai kotu Bafil Kaduna da Supreme Court suka tabbatar da matsayin da muke akai ba suka jingine na ta matsayin saboda haka babu wani abun mamaki dan sun yi hukuncin da ta yi yanzu kuma in Allah ya yarda muna tabbatarwa da al'ummar jihar Kano zamu yi duk mai yiwa domin mu tabbatar dan takarar mu da ya ci zabe ya samu nasara in Allah ya yarda
Barista Bashir Yusuf Tudun Wazirci kenan lauyan jam'iyyar PDP a Kano sai dai kuma lauyan APC Barista Ibrahim Mukhtar ya ce ba su fayi mamakin samun wannan sakamako ba domin daman abinda suka dade suna gaya wa duniya ne cewa APC ce mai nasara koda a zaben na gama
ɗaya daga cikin dalilan da suka bayar shine cewa an tada tashin hankali a garin Gama kuma an lalata an tada hankali kotu ta ce ɗaya daga cikin shaidu da suka gabatar wato Dr. Umar Tanko ya kace ya fada ya amince a gaban kotu cewa shi wannan result da ake magana shi ya wufce shi ya kwace shi ya tafi da shi ya buya kuma da biro aljihunsa kuma ya amsa cewa yana da dama ya yi duk yadda yake so a cikin wannan lokaci da wannan result sakamakon haka ba a gabatar da wannan result a gaban kotu manufa babu result babu kuma kotu ce babu shaida shaida ita ce take tabbatar da awa a gaban kotu kuma babu wannan shaida a gaban kotu dole kotu ba ta yarda da shi
Barista Ibrahim Muktar kenan lawyer jam'iyyar APC da gwamna Ganduje a shari'ar da aka yi gaban kotun sauraron kararrakin zabe. Shin menene abin da mabiya ƴan siyasa ke fade daga kowace jam'iyyu dangane da wannan yanayi da aka tsinci kai? Ga kamarar Aliyu mai kasuwarano.
A madadina da ƴan uwana da abokan arziki da sauran al'umma da suke tare da mu, mu miƙa sakon taya murna ga mai girma zababban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR Kadumul Islam da mataimacin sa Dr. Nasiru Subgawuna da kuma shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Kano Dr. Ali Haruna Makoda da shugaban majalisar dokoki na jihar Kano da kuma tsohon shugaban majalisar dokoki na jihar Kano Rat Honorable Kabir Alasarum da shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano dan sarki jikan sarki Alhaji Abdullahi Abbas da sauran al'ummar jihar Kano musamman ƴaƴan jam'iyyar APC da kuma al'umma da suke da son ci gaban jihar Kano mu taya su murna wannan nasara na lashe wannan shari'a da muka yi a kotu muna addu'a ga mai girma gwamna Allah ya kara masa nasara Allah ya kara masa jagoranci Allah ya riko da hannayen sa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a jihar Kano Allah ka ba mu arziki mai dorewa Allah ka riko da hannayen shugabannin mu
ba wai ga kamarar Aliyu mai kasuwarano kade ba shi ma a do mai koriya dan jam'iyyar APC yana ganin koma ina za a je gaskiya dai daya ce kuma daga kauce mata sai bata
ainak ta fada mun ci zabe ba su yadda ba sun je kotun farko to muna sa rai bayan su furin court su tafi kotun duniya dan abinda dai aka yi guda biyun nan shi za a maimaita a guda biyu na gaba
kaje shari'a ana cewa mace ce mai da ciki baka sani ba ko a can ka
ga an yi su kayanin tun jiya ake ga muku tun wata daya muke gano cewa da namiji za ta haifa sunan sa Abdullahi kuma Dattijo dan shekara 60 da wani abu kuma gashi nan mai hankali ne tsatse
na gaba fa shi kuma mai huka iya sa
muna sa rai in Allah ya soya da jama'a jihar Kano ran asabar ai walima a tahir muna gayyata kowa da kowa yazo ya ci ya shaye hani'an mu muka shirye wannan walima in Allah ya soya da tamun nan baba Ganduje ya sa mu nasara
amma me isa ba za ku karkatar da nasarar domin aikace aikacen da za su gani
ai babban aiki jihar Kano an mata aikin da ya wuce misali ma da kake tunani duk gwamnonin da suke Najeriya ba wanda ya kai baba Ganduje aiki kuma bare yanzu mun samu shekara 4 in Allah ya soya da zamu yi aikin da duk Afirka ba taba yi ba
yanzu a wannan shekara 4 me aka yi
ai gadojin da aka yi titin karkashin na sabon titi gadar kofar ruwa ga gadar dangi ita ma an yi ga malaman makaranta da aka ci da su gaba ga ma'aikatan gwamnati da aka diba abubuwa daban-daban taimakawa empowerment gwamna ya taimaki mutane ba za su irgo ba
madashi Ado mai koriya dan jam'iyyar APC a Kano to amma ƴaƴan kwankusiya irin su Bashir Sanata na cikin masu imanin karbar kaddara ta siyasa ko mai girmanta inda yace iya abin da ya faru haka ma alama ce ta nasara a gare su
har a ƙasa mai tsarki mutane suka rinka addu'o'i waɗanda mutanen nan da yawan su ba su san jagora ba ba su san abba ba amma me kauna ce ta sa suke wannan abun ba dan abba ya sa su ko ya ba su kuɗi ba dan haka mutumin da Allah ya bashi farin jini yafi mai gwamnatin farin jini muka yi da dimbin magoya baya me zamu yi Allah da ya wuce godiya
har yanzu aku dafa a gwamna Ganduje kenan domin akai ga jihar Kano gaci
ai mu ƴan kwankwasiya kullum mu yaki muka iya a siyasance dan haka mu din nan ba za mu fasa hamayya da gwamnati ta gyara kayan ka ba dan haka duk inda muka an saude layi sai mun fada tunda akan kurakurai aka gina gwamnatin ba ita al'umma suka zaba ba mu mun san mu al'umma suka zaba a san da akai zaba nan da aka
in wanda ya samu nasara ai ainaki ita ce take da alakin ta bayyana
mutum kuma kamanta da cewar wannan kotun farko ce akwai appeal court akwai supreme court bayan tribunal dan haka ƴan kwankwasiya mu kwantar da hankalin mu fawwala lamarin mu ga Allah kullum mu masu daukar dangana ne a baya ma mun yi azumin shekara 8 lokacin Malam Ibrahim shekarau bai daga mana hankali ba aka zo wannan gwamnatin da muka kafa ta da hannun mu da gomun amma saboda mun ga an saude layi muka hakura da ita muka batta a shekarar 2015 kowa ya zabi Ganduje ne albarkacin kwankwasa da kwankwasiya kuma kwankwasa shi yasa
banda aka fito da aka tsaye da abban
ai wannan karin ma abba aka zaba kwankwasiya al'umma Kano suka zaba dan haka abinda muke so mu ga wa jama'a shine mu gogwarmaya muka iya zamu ci gaba inda aka san mu kuma zamu dora inda muka tsaya
Matashi Bashir Sanata na kungiyar kwankwasa kawai a jam'iyyar PDP haka ma lamarin yake ga Sadiq babba gidan maza nake cewa dan kwankwasiya a cikin nasarar fa yake a dan haka babu buƙatar yin makoki illa dai miƙa lamarin su ga mai duka da ya haramta tauye haƙin kowanne mahaluki
mu wannan ƴan kwankwasiya ba wani abu bane a wajen mu daman mun saba gwagwarmaya ce ta siyasa dan haka mu mun yi imani da dukkanin abin da kotu ta yi wannan akan shi sai dai kowai addu'a mu ala kullu halin shi ne duk abin da wani yayi mana ko ta karkashin kasa ko a boye ko a bayyane ubangiji Allah kai mashi daidai gwargwadon abin da yayi mana
kun shirya ku dafa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin akai ga jihar Kano gaci
ai babban matsalar shi ne ƴan kwankwasiya mutane ne da suke da daraja
me zai hana ba ku zo ku taya shi da addu'a addu'a domin ya kammala shekara hudun kamar aikace-aikacen da ya debo aka an kammala su.
Mu addu'a muna yi wa jahar Kano addu'ar Ubangiji Allah ya kawo ci gaba wanda yake kowa zai zauna lafiya kamar yanda jagoran mu injiniya Dr. Muhammad Rabi'u Musa Kwankwaso yake daura mu akan wannan tarbar.
Da ce ga ci gaban nan gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana gabatar da aikace-aikacen da Kwankwaso ma bai irin su.
Yau to mutanen da suke kiran ciwar za su yi aika-aika don haka gaskiya da ƙarya ba za ta taba haduwa ba don haka mun rabu tsakanin mu da su. Adawa ce za mu fito mu ci gaba da yi musu kamar yanda aka ladabtar da mu aka koyar da mu adawa ta ilimi ba wai adawa da zaka fito ka dinga cewa an yi abin da ba a yi ba a jihar Kano. Za an ce free education. Ina free education a jihar Kano? Mutane malamai an je an takure su. Chok kai ka je makaranta ba chok da rubutu.
Wace makarantar ka je babu chok?
Ga makarantu na?
Ga ba da misalin kamar makaranta
ku. Ku da kuke yan jarida ku ya kamata a ce kuna leƙawa kuna ganin irin wannan abin da yake faruwa a jihar Kano.
Wadashi Sadiq Babagidan maza shugaban kungiyar Kwankwasiya Dodar na jihar Kano. Shi kansa dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taya murna ga gwamnonin da suka samu nasarar wannan shari'a a gaban kotuna. Yana mai cewa hakan alama ce da ke nuna tasirin doka da oda. Kuma shugaban gabanin ficewarsa daga kasar nan zuwa Afirka ta Kudu tare da gwamna Ganduje na Kano da na Plateau Lalong ya gode wa mutanen waɗannan jihohi da suka zaɓi hanyar maslaha da lumana akan waɗannan shari'o'i ba tare da tayar da hankulan juna ba. Cikin wannan sanarwa da kakakin shugaban kasar Malam Garba Shehu ya fitar ya rawaito shugaban na cewa hakan ma bugu da ƙari alama ce ta tasirin demokradiyya. A don haka ya roƙi dukkanin waɗannan gwamnoni da su yi amfani da wannan dama wajen haɗa kan mabiyansu tare da yin mulki mai cike da adalci domin kawo ci gaba ga jama'ar su. Kuma shugaban ya yi alƙawarin yin aiki tare da waɗannan jihohi domin bunƙasa dukkanin fannonin da suka shafi tattalin arziki da samar da walwala a fuskokin al'ummar Najeriya. Nan gaba kaɗan za mu ji matsayin jam'iyyar PDP Kano a game da wannan shari'a. Amma kafin nan bari mu fara leƙawa kasuwar Kantin Kwari da muka karɓi baƙuncin Bilal Musa Baƙin Ruwa PRO na ƙungiyar Kima a kasuwar ta Kantin Kwari. Yana mai yi wa sabon MD maraba tare da jan hankalinsa kada ya wuce makaɗi da rawa.
Umar kasuwar Kantin Kwari muna yi wa sabon MD barka da zuwa da kuma fatan alheri. Muna kira da MD da ya tsaya a hurumin da dokar da ta kafa shi kar ya shigo hurumin da ba nasa ba.
Kamar ya kar ya shigo hurumin da ba nasa ba, akwai wani hurumi da ya fara shiga daga zuwan nasa?
Eh, kwarai mako akwai hurumin da ya fara shiga shine a matsayin kungiya, iyayen kungiya suna nan da kuma sauran members na kungiya kamar da doka ta bawa al'ummar kasuwar Kantin Kwari dama na kafa kungiya. Saboda haka kungiya za ta ci gaba da gudanar da abubuwan da doka ta bata dama na karɓar korafe-korafen al'ummar kasuwar Kantin Kwari.
Shi motsin da yake ya saba da ka'idar shi ma aikin ofishin nasa kenan kake nufi?
Kware da gaske ya saba.
A karanta kundin dokar da ta kafa ta shi bangaren?
Da ai doka a bayyane take. Ban tsayin sa ne MD ya zo ne a matsayin sa ne MD, akwai dokar da yayi dokar da ta kafa shi tana nan. Saboda haka mu kuma dokar da ta kafa mu a matsayin mu na al'umma kasuwar Kantin Kwari shine na kungiya na gudanar da harkokin abin da ya shafi shugabancin kungiya na karɓar korafe-korafen al'umma kasuwar Kantin Kwari yana nan.
Sani ko shi ma doka ta bashi wannan dama?
A bata bashi wannan damar ba. Sakamakon cewar yau a yanzu wannan daidai wannan lokaci ba shugaba a wannan office din ba shi yake nuna cewar ya samu damar da zai shiga wannan office din ba. Muna amfani da wannan dama muna ƙara sanar da al'umma kasuwar Kantin Kwari nan da lokaci kadan za su ji wanda za su ci gaba da kai koke-koken su.
Ka jefa maganar ma da kake babu ma shugaba, baka jin kuma matsayin ofishin sa ya kamata a ce zai taka rawa domin tabbatar da an ciki wannan gurbi?
Ba wannan dokar kaddai da ta kafa shi yana nan akan ta. Saboda haka ba shine wanda ya fara MD a kasuwar Kantin Kwari ba, akwai Hajiya Rabi Mansur Yola ta zo ta yi MD kafin shi. Saboda haka ta tsaya a hurumin ta, ba wanda ya ji kanta da al'umma kasuwar Kantin Kwari. Saboda haka muna kira ya tsaya a hurumin sa ba ruwan sa da ofis din kungiyar kasuwar Kantin Kwari.
Ina nufin menene aibu idan ya shiga hurumin da ba na san ba yanzu tunda babu shugaba dan ya kawo dauki?
Saboda haka ba shi da wani sanin abubuwan da zai aiwatar a wannan ofis din na al'umma kasuwar Kantin Kwari, ma'ana ofis din kungiya.
Madashi Bilal Musa Baƙin Ruwa kenan PRO na kungiyar Kima a kasuwar Kantin Kwari dake Kano. Idan mun sake komawa kan wacce shari'a da hukuncin take ci gaba da daukar hankali, sanin kowa ne dai cewa gabanin yanke hukunci kusan kowane bangare yana da yakini na samun nasara, wanda bayan kammala taza da tsifa yanzu lamarin ya bayu ga samar da dariya a fuskokin mabiya Gandujiya. A yayin da ƴaƴan Kwankwasiya ke takaici na rushe dukkanin hujojin su dake fito da tsantsar kuskure cikin yadda wannan zabe ya gudana. Guda cikin mabiya Gandujiyar Rufai Ahmad Dagu mawa ya leko wannan fili yana cewa daman sun sha fade a baya cewar za a zo ga wannan mataki.
Ita Kwankwasiya ni wani abu ba wani dahira a ciki ba abinda suka iya in ba propaganda ba. Daga cikin ta muke mun fada musu za a zo wannan matakin amma ba za su yadda ba.
Kun yadda cewa kenan shi shugaban Kwankwasiyar Rabi Musa Kwankwaso jagoran ku ne kenan?
A da kenan, amma a yanzu ni jagora na shugaba Muhammadu Buhari, gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma mataimakinsa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna sune jagorori na. Domin idan ka tsaya ka dubi ayyuka da Ganduje yake yi, Kwankwaso ya ɗebi malaman makaranta sama da 5,000 ya tafi ya bar mana su. Sai da Ganduje yazo shi yazo yayin formalizing din su
amma da ma ba Gandujen ba ci yace zai dora daga inda aka tsaya na aikata aikatan da kwankwasa ya dauko ba
shi Ganduje ya ce zai daura kuma da kyakkyawan niyya amma kuma ba yadda za a yi ka kai doki bakin kogi amma ba za ka iya tarsasa shi ya sharuwa ba
wa ya kai dokin wa kuma yace sharuwa
sun fahimci me nake nufi kuma maganar da nake ayyukan da mai girma gwamna yake yi ka duba gadojin nan da yake yi ka san ita kwankwasiya ba abin da ta iya in ba ihu ba idan shi yake yin wayannan ayyukan da yanzu har South Africa an jiyo wannan magana
cewa ce kwaikwayon abubuwan da yayi ne kuke yi
ko kwaikwayo ko ba kwaikwayo ba mai girma gwamna gogaggen mutum ne yayi aiki har zuwa permanent secretary kafin ya zo ya zama gwamna so sabili da haka duk ƴan sa abubuwa administratively ba yadda zai ka zo ka ce wai wani ne zai koya wa gwamna ba gwamna ne zai koya wa wani ba saboda haka gwamna yana yin ayyuka ga sunan fululu kowa yana ganin su kuma ina mai tabbatar maka da cewa bi iznillahi ta'ala kafin shekara hudun nan duk wuya duk dadi Kano sai ta samu nasara
Injiniya Rufai Ahmad Dagumawa dan Gindujiya a jihar Kano sai dai kuma yana wannan lafazi ne a gabar da jam'iyyar PDP ta fitar da matsayin ta kan wannan shari'a inda PDP ta bakin sakataren yaɗa labaranta Alhaji Jamilu Danbata ke cewa nasara ma dai tana tare da su
a madadin mai girma jagoran kwankwasiya na duniya injiniya Dr. Muhammad Rabi Musa Kwankwaso da kuma zababben gwamnan mu injiniya Abba Kabir Yusuf da mai girma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kano mu miƙa sakon godiyar mu ga al'ummar jihar Kano da ma mutanen da ba ƴan jihar Kano ba saboda irin addu'o'i da fatan alkhairi wanda muke karɓa ta kowane bangare iyayen mu mata dattawa samari matasa da ƴan mata kai har ma da yara ƙanana wannan addu'a da aka yi tai Allah saka da alkhairi yau wannan ko tum ta zauna kuma ta yi hukunci kuma wannan hukunci muna nan zamu zauna zamu duba shi da shugabanni da sauran lauyoyi muga kuma menene mataki na gaba da za a dauka so muna amfani da wannan dama mu miƙa sakon godiyar mu ga al'ummar jihar Kano ko mu kira gare su da a kwantar da hankali wannan addu'o'i da aka yi mutane suna nan har kasar Saudiya ana addu'a kan wannan abu a matsayinka na musulmi karkace in kai addu'a abinda kake so bai samu take ba kace addu'a ka bata karbu ba
to kuma su ma din dai bangaren haka su ma suka ce suna ta yin addu'o'i domin tabbatar musu da nasarar da suke tsammanin ta su ce baka jin cewar yanzu hukuncin da aka yi din ya ƙara tabbatar da nasarar cewar lalle waɗancan din su ne suka ci wannan zabi
ai ita wannan shari'a mataki mataki ne da ita mataki na 1 na 2 na 3 idan aka yi a mataki na 1 na 2 na 3 ma in ya rushe shikenan ya rusu balle na 2 ai ya kamata mu kallimu ma wacce nasara a cikin shari'ar mun samu nasara a can mun samu a can mun samu a can to kuma muna sare mu samu a gaba ai al'amari ne na Allah
Alhaji Jamilu Danbata kenan sakataren yaɗa labaran jam'iyyar PDP a jihar Kano. Yanzu kuwa za mu je ga taskar mu ta ajiya da Bahaushe kan ce maganin wata rana.
Ubangiji subhanahu wataala yana bayan mai gaskiya. Kuma mu mun san mun fi su gaskiya. Kuma suna bi suna yaɗawa a duka ƙasar nan. Wai idan ba a daidaita da su ba za a ci zafi ba a Kano. Ni wannan abun yana daure min kai. Wannan tatsuniya ce wannan almara ce zukit famalle shashanci sakarci bundun-bundun saboda haka mu da kwankwasiya haihata haihata
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Ishaq dan uwar Nado da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a